Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amerika ke magana akan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a Jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Gwanni. Sannan masu tsoron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Mu da wannan lokaci yau Juma'a 10 ga watan Agustan shekarar 2018. Hafsat Bello dan mai saurace tare da Safina Tsa da Sodangi muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya.
An bada belin shugaban kungiyar hamayya na kasar Zimbabwe TNDBT bayan da aka tuhume shi da laifin tada hargitsi da kuma saba doka wajen sanar da sakamakon zaben shugaban kasar da ake takaddama a kai. Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira da a gudanar da cikakken bincike akan harin da kasar Saudiya ta kai kan yan tawayen Houthi a Yemen da ya sanadiyar mutuwar akalla mutane 50. Kungiyar yan ta'addan Taliban ta mamaye birnin Ghazni, wani gari mai tazarar kilomita 150 daga kudu maso yamma cin Kabul a daren Alhamis.
To kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa Majalisar Najeriya na gab da daukan mataki kan kutsan da hukumar tsaro ta fararen kaya ta yi musu.
Wanda yake ba za mu yadda da wannan abin ba. Dole ne mu kira meeting mu sa ido mu ma mu ga me yake faruwa.
Sannan za ku ji kokarin da gwamnatin Niger ke yi wajen taimakawa waɗanda ambaliyar ruwa ta rutsa da su.
Yanda muka tsara in kamar magidanci wanda ruwa ya rutsa su bisu ba 50 mere yake kulawa da su.
Muna kuma dauke da rahoto akan kokarin da wata daliba take a Jamhuriyar Niger domin taimakawa marasa karfi da wanda ambaliya ya rutsa da su. Daga nan kuma Mahmud Lalo zai shigo mana da shirin sa na duniyar Amerika. Muna kuma dauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar email. Amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Garin wani sabon takunkumi da kasar Amurka take neman kakabawa Rasha da take zarginta da yin amfani da makami mai linzami. Rasha ta musanta wannan yunkuri da ta ce ya saba wa ka'ida da kuma zai gurguntar da yunkurin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Rasha Vladimir Putin na inganta dangantakar kasashen da suka yi a wani taro da suka yi kwanan nan. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana wannan hukunci a ranar Laraba a maida martani akan gubar da aka saka wa dan leken asirin Rasha Sergei Skripal mai shekara 66 da diyarsa Yulia mai shekara 33 a garin Salisbury na Birtaniya. Yayin da dukkan su suka tsira da ransu daga harin, kasar Amurka ta goyi bayan Birtaniya wajen yanke hukuncin cewa Rasha ce ke da alhakin harin, bayan da masu bincike suka kammala binciken su da cewa masu kai harin sun yi amfani ne da wani sinadari na Novichok da aka yi amfani da shi a zamanin mulkin Soviet. Kungiyar 'yan ta'addan Taliban ta mamaye birnin Ghazni, wani gari mai tazarar kilomita 150 daga kudu maso yammacin Kabul a daren Alhamis. Mummunan fada ya ci gaba tsakanin kungiyar 'yan ta'addan da jami'an tsaron gwamnati har zuwa safiyar yau Juma'a. A wani lokaci duka bangarorin biyu suna fada ne a tsakiyar garin kusa da wani ginin gwamnati mai muhimmanci wanda ya hada da ofishin gwamna da cibiyar tsaro ta kasa da cibiyar bincike ta Afghanistan, a cewar mazauna wajen da wani jami'in gwamnati Aminullah Kamrani. Gwamnati ta aika da mayaka na musamman na Afghan wanda suka taimaka wajen maida 'yan Taliban din bayan gari, a cewar General Farid Marshall, babban jami'in 'yan sandan yankin. Duk da haka ya ce 'yan ta'addan suna samun mafaka a cikin gari wanda ke sa aikin 'yan sandan yana zama mai wahala. Mazauna garin sun ce fadan ya ci gaba a wasu bangarorin garin, musamman a unguwa ta biyu. Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira da a gudanar da cikakken bincike akan harin haɗin gwiwa ta sama da kasar Saudiya ta kai kan 'yan tawayen Houthi a Yemen, wanda aka ce ya kashe akalla mutane 50 ya kuma jikkata 77, wanda mafi akasarinsu yara ne kanana. 'Yan tawayen sun ce wani makami mai linzami ya fada motar bus mai dauke da yara da ke dawowa daga wani yawon shakatawa na hutun makaranta. Babban magatakardan Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci da a gudanar da bincike na musamman kuma da gaggawa akan wannan hari na sama. Muhammad Ali, babban shugaban Houthi, ya faɗi a shafinsa na Twitter cewa suna maraba da kiran Guterres na a yi bincike kuma a shirye suke su ba da goyon baya. Babban mukaddashin asusun taimakawa kananan yara, Harita Four, ya faɗa a wani jawabi a ranar Juma'a cewar wannan hari mai ban tsoro ya kai matakin ƙarshe. Abin tambaya shine ko zai kawo dalilin da masu ruwa da tsaki irin su kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya da ƙasashen waje za su ɗauki matakin da ya dace na yi wa yara ƙanana abin da ya dace da kawo ƙarshen wannan rikici. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. An ba da belin shugaban kungiyar hamayya na kasar Zimbabwe Tandi Biti bayan da aka tuhume shi da laifin iza mutane suka tada hargitsi da kuma saba doka wajen sanar da sakamakon zaben shugaban kasar da aka gudanar makon da ya gabata da ake takaddama a kai. An tasa kiyar Biti zuwa Zimbabwe bayan da hukumomi a makwabciya Zambia suka ki amincewa su bashi mafaka. Kotun ta umarci Biti ya mika takardar fasfo dinsa, aka kuma haramta mishi halartar duk wani gangamin siyasa.
It's a pity that most of Africa, we don't respect the rule of law in the national standards. But we survive. We live to fight another day. I'm glad to be.
Abin takai shine ganin yadda ba a kiyaye doka da oda irin mizanin kasa da kasa da a galibin kasashen Afirka, sai dai mun sha za mu sake fitowa wata rana. Nayi farin cikin dawowa gida, kuma gobe za mu tada batun kundin tsarin mulki da ya shafi abin da ya faru da ni da kuma dalilin da ya sa nake nan da kuma inda ya kamata in kasance. Biti yana ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar Movement for Democratic Change da 'yan sandar ƙasar Zimbabwe ke nema bisa zargin tura jama'a su tada hankali bayan zaben shugaban ƙasar da aka gudanar makon da ya gabata, da MDC take zargin cewa an tafka maguɗi da nufin ba shugaba Emmerson Mnangagwa galaba. Jam'iyyar MDC na kalubalantar sakamakon zaben da ta ce dangantakar ta da Nelson Chamisa ya lashe da kashi 56 cikin 100 na ƙuri'un. 'Yan rajin martaba fararen fata suna shirin yin zanga-zanga a gaban fadar White House a ranar Lahadi 12 ga watan Agusta don tunawa da zagayowar taron shekarar da ta wuce mai taken United Right a Shatsville, wanda ya yi sanadiyar mutuwar wata 'yar zanga-zanga ya kuma girgiza kasar. Babban burin kungiyar, kamar yadda shafinsu na yanar gizo ya nuna, shine za su gudanar da zanga-zangan ne don kare 'yancin fararen fata. A wata zanga-zangar kuma, kishiyar United Right Rally da ta kunshi haɗin gwiwar ƙungiyoyin masu ra'ayin 'yan gurguzu su ma za su yi tasu a ranar Lahadin. Burinsu, kamar yadda shafin nasu na yanar gizo ya nuna, shine don su haɗa kai akan yaƙi da fasisanci, ci da addini, rajin martaba fararen fata da rikicin ƙasa da ƙasa. Masu shirya zanga-zangar suna kira da a gudanar da zanga-zanga a ko'ina a ƙasar Amurka da kuma ofishoshin jakadan Amurka a duk faɗin duniya.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a daidai lokacin da ya bayyana ƙarara cewa Rudani ya shiga jam'iyyar APC a Majalisar Dokokin Najeriya, 'ya'yan jam'iyyar da ke Majalisar Wakilai sun bigi ƙirji, sun ce za su yi amfani da rinjayen da suke da shi a majalisar domin su yi wa tufkar hanci, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta aiko mana.
'Ya'yan majalisar wakilan sun ce lalle za su kafa kwamiti mai karfi da zai bincike akan abin da suka kira kutse da katsalandan da hukumar tsaro na farin kaya ta yi a harkokinsu. Majalisar wakilan ta ce abin kunya ne a ce jami'an tsaro su rufe kofar majalisa su hana 'ya'yanta yin aikinsu, domin a cewarsu majalisar ita ce kashin bayan demokradiyya. Honorable Shehu Saleh Dijau ya yi ƙarin haske.
Mu ma kanmu da muka zanna mu yi Allah wadai da wannan abin da ya faru, wanda yake muna nan kuma muna bincike mu yi menene muƙaddashin wannan abu, duk da yake mun san siyasa ne. mun ƙara hada kanmu domin abubuwan da waɗannan ƴan jam'iyyar adawa suke yi mun ga abu ne da suke koran su bata mu wannan jam'iyya namu suna ko kuma wannan gwamnati namu suna wanda yake ba za mu yadda da wannan abun ba dole ne mu kira meeting mu sa ido mu ma mu ga me yake faruwa sannan mu san wani hanya za mu yi mu ma in sun dauko abin da yake ba shi bane mu ma mu nuna musu cewa mu ga duniya cewa ga gaskiya al'amari
to sai dai a lokacin da yake mai da martani Senator Suleiman Usman Hunkuye na jam'iyyar PDP ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa
zamba ce shiri ce ta zamba shiri ce ta cin amanan demokradiyya a Najeriya in ba haka ba menene hujja da wani dalili wake da iko da yazo ya hana a shiga majalisa ko a fita daga majalisa mukarraban shugaban kasar Najeriya Buhari su ne
amma wasu masu fashin baki a al'amuran siyasa irin su Kabir Ibrahim Tukura na ganin akwai abin dubawa a rudanin da ke neman raba kawunan ƴaƴan majalisar
Abu biyu ne ya haddasa wannan abun wannan shirin da suka yi na farko dai suna ganin cewa idan aka koma majalisa ta zauna ta yi wannan zama na kasafin kuɗi na hukumar zabe to ta iya yiwuwa tunda yanzu sanatocin APC suna da yawa an ba san iyakacin waɗanda suke son dawa ba dan na sani akwai su wasu da suke son su dawo so za su iya samun quiet number na waɗanda za su iya tsige shugaban majalisa so shine suke ganin kamar sun yi preempting din wannan abun so na biyu kuma ba wani abu bane bidan a nuna wa kasashen duniya cewa ai Buhari yana mulkin kama karya baya adalci a Najeriya bata ma gwamnatin shugaba Buhari suna
sai ra'ayin Dr. Abu Yazid wanda ya ce dama sun san za a rina
wannan rikici da ake yi abu ne da muka sa rai tintini zai faru saboda akasarin waɗannan mutane da suke rike da waɗannan abin nan dama mutanen PDP ne kuma an yi rashin sa'a tunda shugaban kasa yana ganin cewa gwamma ya ba su daman su zaɓi wanda suke so to amma sai ya zama an yi wani dabara bayan shi senate president wanda yake dan PDP ne angulu ne da kan zabo ya koma APC sannan ya ɗauki kuma wani dan PDP ya zama mishi mataimaki to saboda haka nan kusan dukkansu dama suna so su yi amfani da sunan Buhari ne su samu waɗannan matsayi
majalisar wakilan ta ce za ta katsa hutunta a makon nan da za mu shiga domin yin nazari akan kwadiyar kasafin kuɗi da shugaba Buhari ya aika masu Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya manyan siyasa wanda
musu dukkan su koyi talakawa to a gaida Madina Dauda a jamhuriyar Niger kuma kungiyoyin kare haƙƙin jama'a sun ja hankulan hukumomi ga su gaggauta kai dauki ga bayan Allah da ambaliyar ruwa ta haddasa wa asarar gidajen su da dukiyoyi biyo bayan ruwan saman da aka tafka kamar da bakin ƙwarya a sassan kasar inda aka kiyasta cewa mutane 22 sun halaka wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimu Munbarma ya aika mana da ƙarin bayani
Gwamnatin Nijar da kanta a tabakin ministan ayyukan jin kai ta tabbatar da cewa dubban gidaje da dimbin dukiyoyi ne suka salwanta a ƴan makonnin nan a sakamakon ambaliyar da ta afka wa jihohi takwas na wannan kasa saboda ta fara yunkurin tallafa waɗanda abin ya shafa
yanda muka tsara in kamar magidanci wanda ruwa ya ritsa su ba su yi ba 50 mayor yake kulawa da su in yayi mutum 50 gida 50 ya kai kusan gida 100 prefect yake kulawa da wannan in ya kai kusan ya hi 100 bai kai 500 ba gwamnatin ja in ta huce 500 dole ya neme mu ya aika mu labari mu kirawo a bakan huda
sai dai fa sakataren kungiyar Front Patriotique pour un Niger Nouveau son Allah Dambashi na cewa
to ba hudin ba duk abinda an ka hiddo da sunan waɗannan bayan Allah na to shi zaman tu ya kai da hannu waɗannan bayan Allah tunda mun sani shekaru baya sai a hiddo abu zunzurutun kuɗi da sunan waɗannan mutanen in ka kai ka bincika ka gani waɗanda ya kamata su samu abin bai kai gare su ba
lura da yadda galibin tallafin kungiyoyi ke tsayawa a manyan birane idan irin wannan lokaci na buƙatar agaji ya zo ya sa masu kare haƙƙin jama'a kiraye-kiraye don ganin ba a manta da jama'ar karkara ba a wannan karan
bamu ci a aima waɗanda a cikin mayan birane ba amma waɗannan da a ƙauye na cikin wannan matsalar su ya kamata a huskanci da su da gaugawa da abubuwan da ya kamata a kai musu a yi musu tallafi na gaskiya an sa a cikin bayan birane akwai talaka kuma ko su ya kamata a ɗauki matakin nan da ya kamata cikin gaugawa su ma a shahi musu hawaye
jamhuriyar Nijar na daga cikin ƙasashen da masana suka bayyana a sahun waɗanda za su huskanci saukar ruwan sama sosai a yayin damanar bana abinda ke nufin bukatar daukar matakan rigakafi don takaita barnar da wannan bala'i ka iya haddasawa. To amma abubuwan da suka faru da Talakawa a ƴan kwanakin nan na nunin gwamnati ta yi kwance da kaya. Inji Abdu Alhashi Idi.
Sai an ga mutane cikin ruwa da kaya bisa kai, kan nan aje wajen hannu masu shuni a nema a'a ya kamata wannan abun a magance shi. Kasar Niger ta dauki wannan halin duk abin da ya samu mutane a musu magani kafin wa'ance sino in an jira ciwon ta abin ya lalace.
Yanzu haka jama'ar Niger na cikin halin zulumi bayan da ma'aikatar hasashen yanayi ta kasa ta sanar cewa za a fuskanci saukar ruwan sama ba kakkautawa a illahirin yankunan wannan kasa daga ranar 9-11 ga watannin na Agusta. Sauraka za ta yi a fuskanci wata sabuwar ambaliyar inda ba wani gyara na Allah ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule Mummuni Barma, ga kuma tattaunawar da Tamar Abai ta yi mana da wata ɗaliba a jamhuriyar Niger.
Sunana Samira Kuro ne, ina karanta law a kasar Morocco. An yi da karatu yanzu lokacin hutu ne, ya kamata muna ganin marayu mutanen da ba su da shi, ya kamata mu taimaka musu. Kenan mun yi a kasar Anyamai da Maradi, an yi tattaran kaya, mutane sun tattara kaya da abinci an kawo, to shine muke so mu shirya shi a nan gada magaram insha Allah.
Kamar ke da su wane ne ku kai wannan shirin?
Ni da abokaina dai ne muka shirya shi, tsakankaninmu ne mata dai mu muka yi shi shirye komi da komi.
To kamar ya ne kuka yi shir?
Mun yi eniyo, muka tattaru tsakankaninmu, muka ce gashi, muka tattauna, muka ce gashi ruwan nan da aka yi gidaje sun zube, kenan ya kamata a ce kuma ga sallah nan ta kusa, ya kamata a taimaki mutane. Kenan muka zabi rana uku a cikin wannan watan, 11, 15 da 18 na wannan watan za mu ta yi direction regional in population, hukuma da ke kula da al'umma, mutai mu zamna can mu jira abinda ɗan ƙasa suke iya kawowa, in abinci ne, in kaya ne, don a taimaka ma mutanen da ba su da shi, da wanda ruwa ya maɓanna.
Kamar da mi da menene kuke so kuke amsa?
Muna amsa da kaya na jiki, abinci, dai abin da mutane suke iya bada dai muna amsa shi.
To kawo yanzu da kuka shirya wannan gidauniya, kamar mutane sun fara kawowa, da midami ne kuka samu?
Yanzu dai tun daga fara kuɗi dai muka fara samu, mun fara jin tsoro amsa kuɗi dai kan mutane su ce haka kuɗi ne muke, amma dai mun fara amsa kuɗi daga fara. Yau ma mutane sun kira na tai na amso kaya na jiki da suka bani, kenan yanzu dai kuɗi ne da kaya. Kuɗin ku da muka amsa, muna da niyyar mu tai mu sai abinci, wasu shinkawa, gidan saburo, mai da maka hakan ga.
To kamar a yanzu kamar wuri-wuri ne kuke bi, ko ku sanarwa ce kuka a gidan rediyo, ko ku yaya ne kuka yi har mutane za su san da ku?
Daga farin abin gane muka yi takarda ce, muka yi muka huddo muke rarraba ma kowa, tukuna muka je muka bada sanarwa a radio, haka ne mutane dai suka yi suka ji labari.
Wani wata kungiya ce kuka yi da kawayen naku, koko kawai kawayen ku ne dai wanda kuka zo hutu daga kasar ta Morocco?
Ba ni dai, ni ce dai nake a kasar Morocco, abukan na yawanci suna Yamai, wasu suna Maradi, dai tsakankanin mu ne muka ce gashi abin da zamu mun zo hutu nan ga.
To kamar shi wannan kaya in kuka tattara, akwai kamar a cikin naku akwai mai ajiyar kuɗi, ko ko wani wuri ne kuke kaiwa kuna ajiye kuɗaɗen?
Inda muke wurin mu dai muke ajiye kuɗin da kayan. Kwanakin uku da za a fara tattarin kaya can a hukumar kula da al'umma, can za mu taya mu kai kayan mu ajiye su har a ida, kenan 18 ga wata. In muka ida duka sai mu tattara kayan, mun ce za mu kai su makaranta inda marayu sun yawa, da wanda gida ya zube musu inda aka yi ruwan nan,
inda ruwa ya maɓanna,
wanda ruwa ya maɓanna.
Wani kira zaki ma mutane?
Ni dai ina kirin mutane su zo su taimaka ma mutanen nan da ba su da shi, suna nan ga sallah nan ta ja kudo, mutane akwai wanda ba su da kayan sallah, suna gidajensu sun zube, ba su da kaya, ba su da abinci. Ina kiran 'yan garin gada magarin ku taso mu taimaka ma 'yan garin mutanen da ba su da shi.
To madalla a gaida ta labari da tattaunawa. Kuna sauraron muryar Amurka ne kai tsaye yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 19. Yanzu kuma ga shiri na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A ranar Talata da ta gabata, Amurka ta maido da takunkumin karya tattalin arziki akan Iran. Kusan watanni uku bayan da ta fice daga yarjejeniyar nukiliya da aka kulla a shekarar 2015. Ko wannan takunkumi zai yi tasiri? Yaya kuma alakar Amurka za ta kasance da wasu daga cikin ƙawayenta na kud-da-kud da ke adawa da wannan mataki na sake kakabawa Iran ɗin takunkumi? Yau bututun da za ku ji kenan a shirin duniyar Amurka. Sunana Mahmud Lalo. To Iran ta fara fuskantar matsin lambar Amurka bayan da gwamnatin shugaba Trump ta saka jerin takunkumin farko akan kasar, bayan kuma da Amurka ta yi watsi da matsayin da aka cimma kan nukilen Iran a watan Mayu. A kuma watan Nuwamba, Amurka take shirin sake kakaba wani takunkumin da zai shafi fannin sayar da man fetur din Iran, kamar yadda rahotanni suka nuna. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce manufar maida takunkumin ita ce a ja kunnen Iran kan halayenta.
Right now the United States is undertaking a diplomatic and financial pressure campaign to cut off the funds.
A halin da ake ciki, Amurka na daukan matakan diplomasiya da na matsin tattalin arziki domin a yanke hanyoyin samun kudaden kasar waɗanda take amfani da su wajen mara baya ga ayyukan kashe-kashe da barna.
To enrich itself and support death and destruction.
Burin Amurka dai dangane da waɗannan takunkumi shine a buɗe hanyar da za a kulla wata yarjejeniya wacce ta fita 2015 inganci, wacce kuma aka samar ƙarƙashin mulkin Barack Obama. A wani taron gangamin siyasa da aka yi kwanan nan a jihar Missouri, shugaba Trump ya bayyana cewa kofa a buɗe take idan Iran tana so a tattauna.
We're ready to make a real deal, not the deal that was done by the previous administration.
A shirye muke mu kulla wata yarjejeniya ba irin wacce aka yi da gwamnatin da ta shuɗe ba, mai cike da rudani.
A disaster.
To sai dai shugaba Hassan Rouhani na Iran ya yi watsi da wannan ta yi yayin wata tattaunawa da aka yi da shi ta kafar talabijin a ranar Litinin din ta gabata.
Hamzamon Botahrim,
what's the meaning of negotiations when you impose sanctions at the same time?
Menene amfanin a tattauna bayan a lokaci guda an saka mana takunkumi? Wannan tamkar ka zaro ka ne zaka cakawa abokin hamayyarka a lokaci guda kuma kana kiransa a zauna a tattauna.
We should be talking and negotiating.
Sabbin takunkumin dai da aka saka wa Iran sun hada da haramta yin harkokin cinikayya da Iran din ta hanyar amfani da kudaden dala ko zinari ko karafa ko karfan dalma ko ta hanyar jiragen sufuri da makamashin gawayi ko kuma kwal. Steve Hankin, masani a fannin tattalin arziki daga Jami'ar John Hopkins, ya nuna shakkunsa kan ko waɗannan takunkumin za su yi tasiri.
Sanctions keep the regime in power. And the second thing they do is they make
takunkumin zai sa gwamnatin ta ci gaba da zama akan karagar mulki. Sannan wani batu kuma shine matakin zai sa gungun masu aikata manyan laifuka su sami hanyar samun makudan kudade ta hanyar ayyukan fasakauri.
Very attractive for criminal mafias to make a lot of money through smuggling.
To matakin saka takunkumin abu ne da kungiyar tarayyar Turai take adawa da shi. Kuma tuni ta ɗauki matakan hana kamfanonin nahiyar bin umarnin Amurkan tana mai kudaita musu cewa za ta kare su ko da sun yi harkar kasuwanci da Iran ɗin. Mina Andreeva ita ce mai magana da yawun majalisar zattarwa kungiyar ta tarayyar Turai.
Will allow EU operators to recover damages arising from US extraterritorial sanctions.
Za mu ɗauki matakan da kamfanonin nahiyar Turai za su mai gurbin asarar da za su tafka sanadiyar wannan mataki na shishigin Amurka. To ita dai Iran ta sha musanta cewa tana gina makamashin nukiliya ne domin kera makamai. Baya ga haka, hukumar da ke sa ido kan makaman ƙare dangi ta ƙasa da ƙasa, wacce ake kira IAEA a taƙaice, ta ce Iran ɗin na bin ƙa'idojin da aka gindaya mata a wannan yarjejeniya da aka yi ta 2015, wacce ta ba da babbar damar sa ido kan shirin nukiliya na Iran. Masu sauraro, da aka makawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sule Mumuni Barma da Hassan Maina Kaina da kuma Fatsi Wida Kuswara, sai Julie Leathers Gresham ta hada shirin baki ɗayansa. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana.
Sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamu Rejau, ya ce muna kira ga al'ummomin Bauchi ta Kudu da kuma Katsina ta Arewa waɗanda ke zaben sanatoci a yankunan su gobe Asabar da su zama masu bin doka da oda yayin gudanar da zaben, kuma su yi zaben bisa cancanta da dacewa, sannan cikin kwanciyar hankali da lumana. Allah ya ba mai rabo sa, amin. Sai kuma sako daga Lawal Sani na Kawu Daura, ya ce salam biyu Hausa. Ina jajinta al'ummar ƙasar Niger sakamakon iftila'in ambaliyar ruwan sama da suka fuskanta, da fatan Allah ya kare gaba, amin. Salam biyu Hausa, hakika giriza ƙasa da ta auku a lambuk ƙasar Indonesia abun jimami ne ganin irin girman ta'addin da girgiza ƙasar ta haifar a ƙasar. Fatan mu dai Allah ya kiyaye gaba, amin. Wannan sakon ya fito daga Bala Muhammad Dambam da shugaba Iliya mai shayi garki da magaji Alasaka tashar magariya. Kuma mu dai a kullun fatan mu da addu'ar mu ita ce Allah kamana ƙarshen Boko Haram a Najeriya, da fatan sojojin Najeriya za ku sake sabon salo wajen ɗaukar matakin yaƙi da wannan ƙungiyar. Saƙon Arabiyu Muhammad Kidanmadi daga jihar Sokoto a Najeriya. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Babangida Yusuf na Faɗa, ɗalibi a kwalejin ilimi na tarayya da ke Gombe, ya ce salam biyu Hausa, da Allah ku bani dama na yi yabo tare da jinjina ga gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a bisa ƙoƙarin da gwamnati take yi wajen tallafa manoma da takin zamani, ƙalubalen fashi da dai sauransu. Hakika babu abun da gwamnati za ta yi don ta taimakawa talakawa da ya wuce ta inganta musu harkar noma. Allah ya ba mu shugabanni masu kishinmu, amin suma amin.
To, lokaci ne kuma da za mu kawo muku labarai, amma wannan karin a takaice. Ganin wani sabon takunkumi da ƙasar Amurka take neman ƙaƙabawa Rasha da take zarginta da yin amfani da makami mai linzami, Rasha ta musanta wannan yunkuri da ta ce ya saba wa ƙa'ida da kuma zai gurguntar da yunkurin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Rasha Vladimir Putin na inganta dangantakar ƙasashen da suka yi a wani taro da suka yi kwanan nan. Ƙungiyar 'yan ta'addan Taliban ta mamaye birnin Ghazni, wani gari mai tazarar kilomita 150 daga kudu maso yammacin Kabul a daren Alhamis. Mummunan faɗan da ya ci gaba tsakanin ƙungiyar 'yan ta'addan da jami'an tsaron gwamnati har zuwa safiyar Juma'ar yau. A wani lokaci kuma duka ɓangarorin biyu suna faɗa ne a tsakiyar garin kusa da wani ginin gwamnati mai muhimmanci wanda ya haɗa da ofishin gwamna da cibiyar tsaro ta ƙasa da cibiyar bincike ta Afghanistan, a cewar mazauna wajen da wani jami'in gwamnati Aminullah Kamrani. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da a gudanar da cikakken bincike akan harin haɗin gwiwa ta sama da ƙasar Saudiya ta kai kan 'yan tawayen Houthi a Yemen, wanda aka ce ya kashe akalla mutane 50 ya kuma jikkata 77, wanda mafi akasarinsu yara ne ƙanana. 'Yan tawayen sun ce wani makami mai linzami ya faɗa ma wata bus mai ɗauke da yara da ke dawowa daga wani yawon shakatawa na hutun makaranta. An ba da belin shugaban kungiyar hamayya na ƙasar Zimbabwe Tendi Biti bayan da aka tuhume shi da laifin iza mutane suka tada hargitsi da kuma saba doka.
To, masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana, za mu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu da ta taya ni gabatar da shirin da June Leathers Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, sai kuma injiniyan mu Joe Gill. Ni Hafsat ɗan mai saurare ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, amma kada ku yi nisa, ku dakaci shirin yawo da gobe.